الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى مل الجزاء وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna takwas ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ne da 7 ga watan 10 shekara 2019 a wannan masallaci na Abu Ubaida dake nan bypass masallacin da yafi shahara da masallacin Malam Khamis al-Misri inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami wato Sheikh Usman al-Khamis mai suna Huqbatun min at-Tarikh ma baina wafatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-Husayn sana 61 wannan kuma ina ganin kaman shine darasi na 14 ko 15 ne Ali ko baka rike ba to ala ayi halin da ina ganin tsakanin 14 ko 15 ga wanda suke da bugu irin nawa za mu tashi a shafi na 56 ne الفصل الثاني خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه daga shekara ta 13 zuwa shekara ta 23 wato sai na Bakar yayi shugabanci daga rasuwar annabi hijira na da shekara 11 zuwa 13 shekara 2 da ɗan watanni sai da na Abu Bakar yayi Sayyidina Umar daga shekara ta 13 zuwa shekara ta 23 shekara nawa ya akan mulki shekara 13 zuwa 23 shekara nawa 10 ko 11 10 ko to wannan shine shekarun da Sayyidina Umar yayi akan mulki 12 ne 15 ne ko a tamhid shimfida Malam yace istamarrat khilafatu Abi Bakr sanataini shugabancin sayyidina Abu Bakr ya ci gaba shekara 2 wa salatata ashurin da wata 3 thumma tuwfiya Abu Bakr sannan sayyidina Abu Bakr ya rasu akwai hadisin da annabi ya mafarki yace na gani ina janyo ruwa a goga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara in janyo abinda zan ke janyowa yace naga sayyidina Abu Bakr yana janyo ruwa a goba sai yace wajen janyowar shi akwai rauni amma Allah subhanahu wataala zai gafarta ma Abu Bakar yace kuma naga sayyidina Umar ya janyo ruwan ban taba ganin abu kari wato sadauki jarumi wajen janyowar ruwan ba kaman yadda sayyidina Umar yayi to sai malami suka ce abinda annabi yake nufi wajen janyowar akwai rauni saboda in kuka lura ga baki ɗaya sai na Bakar ai shekara 2 da ɗan watanni shi kuma wannan shekara 10 tsakanin shekara 2 da ɗan watanni da shekara 10 ai tazaran yana da yawa suka ce wannan kinaya ne na sayyidina Abu Bakar ba zai dade a duniya ba kuma ba zai dade akan harkar shugabanci ba amma kuma kun ga aikin da yayi a shekara 2 da ɗan watanni kafin ya koma zuwa ga Allah wa qadara Abu Bakar sayyidina Abu Bakar ya ga anna Umar bin Khattabi Umar dan Khattabi huwa aslu ko aslahu linnasi shine yafi cancantar mutane littawalli hadal amr dan yajibin tan masa wannan al'amarin aktarahu sai ya zabe shi min ba'dihi bayan sa daka akwai yan shi'a suna cewa idan ba a nadawa dan mai sayyidina Abu Bakar ya nada Umar da sayyidina Abu Bakar ya ga cewa Umar ya cancante shugabanci mutane bayan da yayi zartar bai zartar ba kai sai da ya nemo su daga cikin shawarar muhajir da ansar in mutum yana so ya duba kitab littafin da al-doktor wanda yanzu professor ne Aliyu Sallabi littafi ya rubuta akan tarihin rayuwar sayyidina Abu Bakar ya kusan kai shafi 1000 akan tarihin rayuwar Abu Bakar kawai yayi akan Umar yayi akan Usman yayi akan sayyidina Ali sannan yayi akan rayuwar Hassan dan Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda وبايعهم الناس مسلمين سكي مسلم مبايع بعد ذلك بايع منا وإنما صار عمر خليفة عمر يادم خليفة بمبايعة الناس سبود متاني ثم مبايع له قريش باختيار أبي بكر bayan sayyidina Abubakar ya ga ya cancanta ya dauko shi sannan ya kira wa'ancan muhajir din da ansar sannan suka yadda yace muna ganin sayyidina Umar ya cancanta shugabanci mutane dan haka muke fada musu in shi'a cewa wanda ke ganin ma duk cikin sabai al'amarin shugabanci bayan annabi ba nadi bane shura ne jagoran su shine sayyidina Ali shi yasa lahadar sa ta karshe da Abdurrahman bin Maljam al-Khariji ya soki sayyidina Ali da wuƙa da zai mutu da aka ce masa alatusi wannan yana cikin talfisu shafi littafin din shi'a aka ce masa sayyidina Ali ba za ka yi wasiya ba akan wanda zai zama shugaba bayan ka sai yace ma ausa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa usi ai annabi da zai bar duniya bai wasiya ba ballan tana'i shi yasa muka ce muku duk nassoshin da suka zo wanda suka nuna cewa sayyidina Abubakar shugaba ne za ka samu nusus ne wanda suke wato ba direct bane indirect tunda wata mata ta zo ta samu annabi sai yace mata ta udi ne je ki dawo sai ta ce in naje na dawo ban same ka ba tana nufin an gittuwar annabi mutuwa ya za'i sai yace mata ki samu Abubakar kaga cewa ki samu Abubakar in ba shi kaga kai tsaye bai ce shine shugaba ba amma wannan ta hanyar ishara nasi kafi cewa idan ba annabi wani daya matsayin annabi Abubakar to su kuma matsalar in shi a cewa suka yi mansubi ne ilahi Allah ne ke nadawa an gane shi yasa yanzu suke gudun tattaunawa da mu akan wannan kadiya dan in kace Allah ne ya nada sai dole mu tambaye ka ka ba mu dalilin inda Allah ya nada an gane tambaye da na so mu wan dan shi a kenan mu tattauna da shi ya gudu ya je ya zauna ya yi raddi a wani guri ya aiko wayan da sai dai mu zauna da shi ne in ya raddi shi ya raddi shi yana ta ni yana ta kaga sai bata mun lokaci ina karatu ina karantar da mutane safa da daddare sai baka da aikin yi sai dai ka zauna ka ji karatu nace ta inda wannan ne ina da karatu da yawa da nayi kuma ba dainawa dan yanzu indai kan matsalar shi ne in ma na gama wani littafin zan dauko wani littafin in sa to shi yasa sai da aka ce masa alatusi ba za ka yi wasiya ba sai yace ma ausa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa usi ai annabi da zai mutu bai wasiya ba ballan tana ni ne yace amma idan Allah yana nufin mutane da alheri sai ya zo ya hada su akan mafi alherin su kamar yadda Allah ya hada al'umma akan mafi alherin ta bayan annabin ta shine sayyidina Abubakar wannan shine abin da sayyidina Ali ya faɗa da aka fasara khalifatan fasara khalifata khalifata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana muddatu khilafatihi tsawon shugabancin sayyidina Umar ashara sinin shekara 10 wa tu'addu ana kirgata khilafatu Umar bin Khattab shugabancin sayyidina Umar min ajmal as-sanawati yana daga cikin shekaru mafiya kyau wajen shugabanci fi umur al-islam wajen rayuwar musulunci ba'da hayati rasulullahi bayan rayuwar annabi wa ba'da hayati abubakar as-siddiq bayan rayuwar sayyidina abubakar as-siddiq tawalla umar al-khilafata sayyidina umar ya jibinci al'amarin shugabanci fi bidayatil qital al-anif a farkon yaki mai tsanani fi sham asham tunda in ba ku manta ba nukta ta karshe da aka tsaya akan ta bayan riddan mutanen Bahrain aikan ga sayyidina Abubakar ya Khalid bin Walid zuwa Iraki yakin 30 sai yakin Sham gazwatu Sham sannan a karkashin wannan akwai yakin Yarmuk to karshen yakin Yarmuk din wanda Sham aka yi Siriya kenan sayyidina Umar sai ya zo ya zama shine shugaba wannan lokacin haythu tayadda tajamma al-muslimuna muslimai suka yi wani irin taro fil Yarmuk ayakin Yarmuk amama jumu'ur rum al-ha'ila taran dandazar rumawa kristoci mai ban tsoro jiya na faɗa a wajen karatun mu na Riyadu Salihin nace babban laifin da sahabbai suka yi wa ɗan shi'a dan mai sayyidina Umar suka tashi suka yada addinin Allah a doron ƙasa dan mai sayyidina Umar suka je Farisa Iran kenan da ta ajamawan da ta larabawan suka tafi Iraki suka kakkarya ta suka kai addini ƙasar shine laifin da suka yi da suna bautar wuta ƙasa ce da sufafawa ce a duniya manya-manyan dololi sun kata sun ta da yaki amma sahabbai suka je suka yi mata rugu-rugu suka kakkarya ta suka kashe na kashewa suka kama na kamawa to wannan shine laifin da suka yi وانتصر المسلمون مسلمي suka samu taimako fi hadhihi al-ma'araka a cikin wannan bugawar da aka yi intisaran mu'azzara nasara wanda yake abin karfafawa wa futihat dimash aka bude dimash siriya shine laifin da suka amma me zaka kawo ko abu kaya dai ba zaka taba kawo wannan shi a suka dina na duniya ba babu sai sa ta zu cikin wani raddi da nayi nake fada musu nace a tarihin duniya Qudus a hannun Yahuda mutum biyu ne kadai suka taba karbo ta daga sayyidina Umar din nan da suke zagi suke ce masa munafiki kafiri haka suke fada sai Salahuddin al-Ayyubi wannan kalu balanta duk wani dan shi'a a duniya ya fada mana wa ya taba karbo Qudus a hannun Yahuda cikin dan da shi'a ta haifa mai aqida irin ta isne a shari'a babu shi wallahi kuma habbo ba baraka gane nan da Allah zai kawo akan Qudus a hannun su dan da shi'a ta haifa ba zai karbo Qudus a hannun su ba sai dai dan da sunna ta haifa to shine yake cewa wa hims aka bude hims wa ginastirin wa qin wa qinas wa ginastirin wa jinadin wa jinadai thumma kana al-fathul azim wa innan duk gurare ne sannan sai bude mai girma ya kasance wa huwa shine fathu baitul maqdis kun gani bude baitul maqdis wanda bude baitul maqdis shine karbu Qudus da aka yi a hannun kafare an yi shi ne karkashin jagorancin Abu Ubaida mai wannan sunan wanda annabi ya ce mana a sai ce masa aminu hadhihi al-umma a karkashin gwamnatin sayyidina Umar to tunda sayyidina Umar ya karbo Qudus a hannun Yahudu ba a taka samun wanda ya taka karbo Qudus a hannun Yahudu ba sai kuma Salahuddin al-Ayyubi da wannan kiskancin da suke yi su zo su cika muku titi a gari suna dukan kasa suna wai za su je wai har Qudus da suke rena wai ranar kwato Qudus to ba wanda ya taba kwato Qudus a cikin su babu to shine yake cewa wasar almuslimun muslimin suka zamanto ya juluna suna yawo fi ardin Rum a kasashen Rumawa kama yahlu lahum kaman yadda yake dadi gare su thumma ba'da zalika ittajaha amru bin al-as sannan bayan wannan sai amru bin al-as ya fuskanta ila misr zuwa misra wa fataha ya bude misra wattajaha sa'ad bin abi waqas ila al-sharqi yi kuma yayi gabas haitu yadda biladu farisa kunga kasashen farisa fa auta al-khayla yaji ya taka kasar farisa da dokuna ya taka diyarahum gidajen mutanen farisa wa kabbadahum khasa'ira azima ya sabbaba masa hasara mai yawa shi yasa nake ce ma mutane da yawa ba su sani ba a harkar shi'anci yana da alaka da kungiyanci ai yana daga cikin abin da nake jefa masa cewa abin da kuke faɗa da Allah yake kala la yanalu ahadul zalimi duk azzalimi ba zai samu alƙawarin Allah ba domin in ka kalli imaman da suka tsara guda 12 Ali ibn Abi Talib Hassan Siyad Imam Hussein shine na uku abinda zai ba ku mamaki kun san cewa sayyidina Hassan wajen kamanceceniya da annabi Muhammad 100% yafi kama da annabi sama da al-Imam Hussein amma zaka ga dan shi'a kafin ka ga yayi abu ya kira maka sunan Hassan Sude sai ya kira sunan Hussein Sudubu duk wannan rigiman kar ku dauka ko dan wani abu ne ba fa dan wani abu bane sai dan al-Imam Hussein ya auri sarkin Farisa nan da Umar yake aka rubuta garin Farisa aka kamo ta a matsayin baiwa shikenan shi yasa zaka ga sai su gina Husainiya wanda a babun tagali idan za a yi tagali irin sunan Hassan da Husaini ba a cewa mai Husaini guda biyu sai dai a ce al-Hasanaini ana nufin al-Hasan dawa da Husaini amma ba za ka taba jin sun gina Husainiya da sunan Hassan ba sai dai da sunan wa Husaini komai Husaini to kakka dauka wai tsabaragin zunzurutun kaunan al-Imam Husaini ne a'a ba dan kai wannan Farisa da aka ji aka rugurguza ta yas sarkin garin su mai mulkin su na wannan lokacin yadda jir aka zo da ita da aka zo da ita Madina kowa yana so a bashi ita a matsayin baiwa sayyidina Umar yace ba zai ba kowa wannan baiwar ba al-Imam Husaini jikan annabi zai ba wannan baiwar da aka inta ta al-Imam Husaini ya aure ta ita ce ta haifa Ali Zainul Abidin shi yasa za ku ga daga kan Ali Zainul Abidin har zuwa
mahadi guda 11 babu ƴaƴan Hassan ko dai ƴaƴan Hussein ne kenan yanzu yana da alaka da waccan wa waccan matar da ta fito daga kasar Farisa kakka dauka ko cewa wai wani addini ne a gaban su shi yasa har yanzu muna neman su ba mu amsa mun ce wannan nadin imamancin da kuka ce Allah ya yi idan Allah ne ya nada a ina aka samu Allah ya nada ƴaƴan Hussein banda ƴaƴan Hassan wani haka zai ce maka kamar da zazzaki ya zauna a gaban su ainihin mun taba yin karatu mai taken zazzaki a ma'aunin shari'a da ya dauko maganin cewa da annabi Musa da Nuhu da Isa da Ibrahim ba su kai sai da nan al-daraja ba shi yasa nace in kana da sunna ka kabata ma kanka lokaci wajen wai rigima da dan shi a cewa wai sai na Ali da Abubakar wa yafi daraja a'a su ba wannan ma suke kallo ba annabawan Allah kabbasa kai sai da nan al-daraja ba ta Abubakar ake yi duk annabawan Allah ba su kai sai na Abubakar ba su kai sai da nan al-daraja ba a wajen su wanda ke ganin ulul azmi minar rusuli da Allah in zai ba annaba hakuri sai ya ce masa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli an ce ba su kai sai da nan al-daraja ba to ake magana ku ba sai na Abubakar a ga gaba ta shi ake yi ba to da haka wannan shine laifin da sayyidina Umar yi thumma kanat ma'arakatul qadisiyya sannan sai yakin qadisiyya al-azima mai girma bi qiyadati sa'ad bin abi waqqas da jagorancin sa'ad dan abi waqqas wa kanat min al-ma'arikil fasila tana daga cikin yakoki da suka zama fasila wacce ta rallabi al-amra thumma futihat khurasan sannan aka bude khurasan wa kanat al-futuhatu kathira haka aka ta bude garuruwa na addinin musulunci daga wannan garin sai wannan garin jiddan fi ahadi umar a zamanin sayyidina umar wallahi wannan shine laifin da sayyidina umar ya yi shi'a dan men yazo ya zamanto addinin musulunci a hannun shi ya yadu shikenan kawai sai yake cewa thumma wa kana umar yuraqibu al-wulata sayyidina umar yana kula da shugabanni muraqabatan shadida kulawa mai tsanani wa kana yas'alu an-nas an yana tambayar mutane halin da shugabanni suke ciki misali shi amirul mu'minin ne in aka dauko ka aka saka ka gurna anan to akwai mutanen da sayyidina Umar ya amince musu da yake kiran su wani wani hali yake ciki sannan wayastabli wa akhbarahum yana neman labaran wani hali gumnonin suke ciki wa kana Muhammad bin Maslama rasul Umar dan sakon Umar yastatli ahwal alwulati shi yake zuwa yana binciko masa kaman nan garin an gane sai tuwo dan sako kawai ba tare da ita gwamnatin jaha ta sani ba yazo ya zauna Kaduna ya dauki lokaci ya yawo a cikin ke fahimci me ke tafiya a cikin garin Kaduna na dadi ko na wahala ya je kai wa shugaban kasa rahoto haka sai da na Umar yake an fahimta wa min siyasatihi daga cikin siyasarsa da aka kaga kalmar siyasa ba Hausa bane larabci ne ko amma saboda rashin mutunci da rashin kunya tare da ita kanta kalmar siyasa kalma ce ta addini haka mutanen mu ke ganin wanda abun na masu addini ne aka karba ko masu addini bai kamata su ba ba ko kuwa alfazazi yana faɗa yana cewa a fadan nadafaidan wa a'mala sadaqan sai ce fasasa bi dhakal khalqalinan wa shiddatan daga safi yasusu ne aka samu siyasa kalma ce ba ta Hausa ba jiya na yi magana a wajen wani program da aka gayyace ni wasu dalibai da suka yi fashion hour daga NDA a wajen nake cewa idan malaman addini za su dinga sa baki a harkar siyasa su sa da ma'auni guda biyu ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci domin Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda kai magana akan kowa ba sai da wannan ma'aunin a matsayinka na malamin addini rikici ya taso tsakanin wani da wani ko a ƙasa ko a ina ne to kakka fito kai magana akan wani ko mutuncin wani idan baka da tabbas baka sani ba da abin da ya taso aka za ka same ka baka sani baka ce baka sani ba shikenan bisa ga ka'ina na wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun sannan sai ma'auni na adalci adalci shi yake sawa kana malamin addini ana kallon kana tare da wani a siyasa ana kallon baka tare da wani a siyasa amma wani lokaci a iya samun wanda kake tare da shi shine bai da gaskiya wanda baka tare da shi shi yake dawa da gaskiya to in matsalan gaskiya ta taso ba abin da ya dame ka siyasar wani kana da alaka da shi a matsayin kan dan siyasa ba ta taso ba ka fito ka faɗa gaskiya ga abin da ya faru ga abin da ka sani dan wannan dan siyasan bi yadda kake da tarayya da shi in an je lahira ba abin da zai iya ba in an saka ka kabari sanda za a yi ma tambaya ba zai zuwa amsa tambayar a madadin ka ba su kuma masu mulki san zuciya su ta wuce bi yadda kuke tunani idan kana tare da su abin da suke so duk abin da suka dauko na banna 100% so suke sai ka ba abin kariya to shi yasa kullun nake cewa daga ran da Allah ya jarrabe ka ka shiga system na karantarwa to Allah ya jarrabe ka ɗayan biyu matsala za ta taso ko ka faɗa wa mutane gaskiya ku daidaita da Allah ko kuma ka faɗa wa mutane abinda suke so ku saba da Allah sai ka zaɓi wanne kake ganin yafi maka cinta wanne kake ganin yafi maka sauki sauki an gane to kuma dama in dai wani ne yake daukar nauyin ka shi yake ma komai yana tare da kai a harkar siyasa kaga dole dama yanzu ka dinga tunanin ya zaka kai kwana wadan idan matsalan gaskiya ta taso in da wannan ma'aunin guda biyu ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci ba abin da zai hana malamai su sa bakin su cikin harkar siyasa abin da ba a so shine san zuciya a cikin abu ko ka je kai magana akan abin da baka sani ba baka bincike ba daga baya ta zo ta bayyana ba haka abin yake ba idan kana dalibin ilimi ko malamin addini wannan abu ne da zai taba kimanta amma tambaye da na dinga mai wasu kwanan nan nace da kuke cewa malaman addini kar su sa baki kan harkar siyasa kuna nufin malaman addini na musulunci kadai ne za su daina sa baki ko har da na kirista tunda yanzu a Najeriya kada wani mutum ya yaudari kanshi maganan addini cikin siyasar Najeriya ya riga ya shiga ko kuwa wanda suke cewa amsar da duk wani dan siyasa da kuke magana da shi amsar da ba ka iya ba nake nace ni ban gane abin da kuke nufi ba da kuke cewa malaman addini kar su sa baki a harkar siyasa shin kuna nufin malaman addinin musulunci ne ba za su sa baki ba amma malaman kiristoci su sa baki shi kuke nufi sai ka ga mutum ya yi shiru nace in kana nufin duk bangaren kake nufi nace to abin da za ku fara yi ku fara hana malaman kiristoci su daina sa baki in sun daina sai malaman addinin musulunci su daina amma in ba ku sa kiristoci sun daina sa baki ba a harkar siyasar Najeriya ba ku yi wa malaman addinin musulunci adalci ba su kuma ku ce su daina sa baki a ƙasar da dukkan bangarorin guda biyu suna da haƙƙi yanzu menene damuwar wasu na faɗa jiya a wajen walima na ce mu a nan ƙasar musamman a arewa dalilai da dama dalili na farko galibinmu baƙin ciki da hasada ya yi mana yawa idan Allah ya taso da kai cikin society ya yi maka wata baiwa maimakon mutanen yankin su rungume ka a matsayin ɗan cikin su Allah ya yi masa wata baiwa da za su amfana da ita sai wasu a lokacin su kuma za su daura tamarin yaƙi da kai dan me Allah ya yi maka wata baiwa shine laifin kuma al'ummar Yarbawa za ka ga wallahi ba haka suke ba duk wanda ya rayu a cikin su idan jami'ar musulunci ka je kai karatu ka je ka karanta wani abu kana dawowa cikin su rungumar ka dafi a matsayin ga ɗaya daga cikin su Allah ya yi masa baiwa ya za su karu da baiwar da Allah ya yi mu kuma ba haka muke ba wannan shine dalili na farko dalili na biyu wani ideology da muka saba da shi mugu mara kyau shine a nan ƙasar in dai kana harkar addini abinda aka saba da shi in dai kai malamin addini ne to ka sha wahala a duniya in an je lahira Allah ya biya ka ta amma maganin atina fid dunya hasana wa fil akhirati to hasanan a duniya in dai kana da alaka da addini banda kai naka ba a saba a ga mai alaka da addini yana da mota mai kyau ba a saba a ga mai alaka da addini yana da gidawa ba to yanzu babban damuwar wasu abin da ake takama da shi a Najeriya matsalar boko ce ake takama da su to sun fahimci malam Isa Ali ya taka su a gidan bokon da ba za su iya kan mai ba ba shi bane damuwar su sannan kuma in an dawo bangaren addini yana da hazzun da ba wanda zai iya ja da shi to su suna ganin cewa a matsayin sa na wanda ya san addinin musulunci wannan mansubin bai dace da shi ba tare da kuma fa a duniyance ya dace da matsayin dan boko suke takama da shi ita ma shi ma yayi wa yayi yanzu malam Khalid Al-Misri ba limami bane a nan masallacin yana daga cikin mutanen da Allah ya masa baiwa ta yare yadda malam ya yi larabci na ran da Allah haka yake turanci in yana turanci sai kai mamaki amma ba kowa bai sani yanzu nan gaba wani yana ganin kai malam Khamis inda yaji nisa da yayi karatu to kamata ya zauna cikin masallacin nan kullun ya ta'awwalu ma yajibu 'ala al-mukallabi tasihu imani kasancewar sa ya sa rigan addini to bai kamata Allah ya masa wata baiwa ba in ya samu wani abu wanda ya kamata mu dafa mai to mu ne kuma za mu taru a zo ana wa ana fada da shi a daidai lokacin fada ake wannan mutanen mu suka taso wa Malam Isa Ali din Najeriyan nan suna kallo ga Kirista lamba ta ɗin shi ne mataimakin shugaban ƙasa amma kowa ya kawo da kanshi dan Allah suna magana a'a su a wancan janibin ya halatta a samu Kirista lamba ta ɗaya a addinin su ya zama mataimakin shugaban ƙasa amma mu addinin mu na musulunci bai halatta a samu malami a wannan matsayin ba saboda tunda yana malami to kamata kawai ya tsaya awwal ma yajibu 'ala al-mukallabi tasihu imani wannan ne shine gaskiyar magana fahimta ta saboda ni kakka dauka ina da alaka da siyasar wani ko dukiyar wani ko daya kuma nayi haka ne nace ban kana shiga harkar abin da ya shafi siyasar wani saboda in fada abin da na ga dama in magana ta taso dan kar ma ka ce a'a ai siyasar wani nake kariya kuma ina kara fada na san karatun zai fita ni ba dan jam'iyyar kowa bane kuma ni ba yaron kowa bane a siyasa kuma ba wanda yake sai san in fadi wani abu kun kakkin ki fada iya abinda na fahimta na daidai ko ba daidai ba sai in fito in magana iya kakkenan bas shikenan kawai wannan shine saboda haka ku shafa ma kanku ruwa ku shafa ma kanku lafiya idan Allah ya taso da wani a cikin ku yi masa baiwa kurin kokari ana rungumar sa a amfana da baiwar da Allah subhanahu wataala yayi masa Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka wa min siyasatihi daga cikin shugabancin sayyidina Umar annahu kana yaqussu ya kasance yana bincike yaqussu shine ay yatufu biha wato yahrusu an-nas wa yakshifu ahala wa yakshifu ala riba yakan tashi yana bincike da daddare wa yahrisu ala amn al-madinati yana tsare abin da ya shafi tsaron zaman lafiyar gari hirsan shadidan tsarewa mai tsanani walam yakun sayyidina Umar bai kasance ba yasmahu li kibar as-sahaba yana yin sauki ga manyan sahabbai bil khuruj min al-madinati dan su fita daga madina idan kana babban sahabi da sayyidina Umar ya ga ka motsa kana so zaka tashi ka bar madina ka fita to bai maka sauki a matsayin sa na shugaba kawai ka tashi ka fita amma me yasa yake yin haka li yastashirahu fi umurihim saboda su dinga ba shi shawara cikin al'amura shi yasa za mu ga cewa shawaran nan Allah madaukakin sarki sura su kutun ya saukan mata a Qur'ani suratu shura ba tana nan ba sannan Allah ya dauko sallah ya dauko zakka wanda mun san sallah ɗaya ne daga cikin shikashikan addinin musulunci biyar zakka tana ɗaya daga ciki amma shawara tana ciki ba ta ciki ba dan kowa ba dan Allah ya nuna muhimmancin ta ya dauko sallah ya dauko zakka ya buɗa su tsakiya sannan ya kawo shawara sai ya tsaya tsakiya Allah madaukakin sarki yake cewa wa aqamu as-salata wa amruhum shura bainahum sayti wa mimma razaqnahum yunfiqun ba dan kuma ba dan a nuna maka in kana musulmi yadda ka dauki sallah tana da muhimmanci zakka na da muhimmanci to haka idan al'amura suka taso suna da muhimmanci ake yin shawara wanda yafi kowa hankali cikin mutanen duniya shine Annabi Muhammad amma za mu ga cewa haka Allah ya dora wa Annabi yace masa fa bima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fazzan galidan qalbi lam faddu min hawli Allah sai ce masa fa'fu anhu idan sahabbai sun maka abu ka yafe musu wastaghfir lahum inni Allah ni saka wa ka nema in yafe musu na uku wa shawiruhum fil amri idan al'amari ya taso ka dinga kiran su kana shawara da su to sai ka kalli halin shugabannin mu ka gani daga wasu mutane zaka kebance kansu da su duk abin da wani zai zo musu da shi duk muhimmancin shi duk kenshi to in ba sa cikin wannan kilitin ba sa ina ma kaga hanyar da zaka ga mutum ballanta naka ba shawara kuma magana in ba daga wa'annan mutanen da mutum ya kebance kansa da su ba yake ganin sun yi amintattun da duk abin da zaka zo da shi da na shawara to ba zai karba ba sannan na biyu galibin shugabannin mu Allah ya jarrabe su ni akwai tsohon gwamna da ya tafi daga cikin gwamnonin Najeriya nan wanda muka yi magana da shi yace wallahi malam sai kuna mana addu'a yace saboda idan kana kan kujeran nan yace galibin wanda zai zo ya faɗa maka gaskiya zaka ga ba kaunar shi kake yi ba ka fi son mutumin da zai zo ya zuga kai maka bambadanci da shi kuma kaga wannan sai an kai ka an baro tukunna ko da zaka an kara sannan ka gane cewa an riga an kai ka an baro ba yadda ba wannan shi haka yana da kyau shugabanni su dinga karɓar shawara daga mutane, kuma shawaran nan duk kankantar mutum ya taho da ita a kan wani abu saurara sa kake, dan falala ba a hannunka take ba a hannun Allah take. Ku duba ku gani fa matsalan hadisatul ifki da ta faru, wanda aka yi wa matar annabi kazafi Madina komai ya tsaya wajen wata ɗaya ba mu hayi. Haka annabi zai kira Usamatu dan Zaid ya ce masa ya ka gani kai ba Usamatu dan Zaid ba mace barira tana baiwa, haka annabi ya kira ta yana neman shawararta. Ya kika gani me kika sani? Sannan ta faɗa abin da ta sani, kuma shi ne fa khairu khalqillahi. Ga wahayi Allah yana masa, ga shi in dai wajen hankali da sanin ya kamata ne cikin mutanen duniya kaf babu wanda sai annabi Muhammad. Amma haka matsala za ta taso, annabi ya zo ya kira yana neman shawara ya bai. Je mun karanta a karatun mana da yaru salihin a babun da ke magana akan abin da ya shafi mun karanta yakin Ahzab da faru. Da aka taso taron annabi ya ga suna da yawan da ba za a iya tunkara su ba. Kira yana neman shawara ya bai. Salman al-Farisi ya kawo shawara ya ci ga yadda za a yi. Shi yasa in annabi ya ce su yi abu wani lokaci sai sabbai sun tambaye shi Rasulullahi wahayi idan wahayi ne daga wajen Allah to wannan kuma shikenan an gama. Sai su ya Rasulullahi in ba wahayi bane to mu muna ba da shawara ya kamata a yi kallo. Mawaƙi'a ta Uhud da ta faru da annabi ya fita zai tafi aikin hajji aka tare shi aka zo aka yi wannan abubuwan da suka faru kafin a yi sulhu wanda annabi da zai aika cikin garin Makka sai da na Umar. Amma da annabi ya ce mai ya tafi sai ya Rasulullahi in tafi Makka wahayi ne daga wajen Allah cewa in tafi, yace a aike to in ba wahayi bane ina ba da shawara a aika sayyidina Usman. Annabi ya karbi shawaran Umar aka tura sayyidina Usman. Da aka zo matsala ta sulhu mai daidaiya abubuwa suka yi zafi, an zo an rubuta hadha ma salaha bihi Muhammadur Rasulullahi, suka ce ba su yadda ba sai dai a goge a rubuta Muhammad dan Abdullahi. Aka rubuta bismillahir rahmanir rahim, suka ce su ba su san wani ar-rahmanir rahim ba, su bismika allahumma suka sani sai dai a goge. Aka zo a wajen sulhu aka sa hannu cewa duk mutumin da ya gudo daga Makka yana musulmi annabi zai ba da shi. Annabi ya sa hannu ya ce ya yadda. Sannan duk wanda ya shigo Makka ya taho daga Madina za su rike shi ba zai koma ba. Annabi ya sa hannu ya ce ya yadda. Ana gama sulhu sai ga abajandal da ababasir sun gudo daga Makka suna daure cikin sarka sun zo sun faɗi gaban annabi suna kuka. Annabi ya taimake su ga halin da suke ji. Ya za a yi? Sai su hali ya ce to dama yanzu muka gama sulhu da wannan yarjejeniya za ka bani waɗannan nan koma da su. Annabi ya ce a tafi da su. Sahabbai hankalinsu ya tashi gashi suna kallo ƴan uwansu ne musulmi sun gudo suna shan bala'i gashi kuma annabi ya ce a mayar da su. Ya Rasulullah ya za haka? Annabi ya ce wallahi na yi alƙawari kun ba zan saba ba kuma Allah zai taimake ni sallallahu alaihi wasallam. Aka tafi da su. Wannan abin da ya tada hankalin sahabbai da annabi ya fito ya ce su tashi su je su yi aski. Hadisin cewa ba wanda ya motsa cikin sahabbai sau da ransu ya ɓaci. Ya shiga cikin gida ya je ya samu matar shi Ummu Salama ya ce sahabbai na sun halaka. Mace ta ce masa ta wannan matsalar da ta faru yana da wahalar fahimta a yanzu. Kai musu uzuri ni abin da nake gani a matsayin ka na shugaba kai ka fito ka nemi mai askin ya fare maka a aikace in suka gani za su. Bai dai ce mata kin dai sai ke mace ta kina da kwakwalwa ki bi ba ko kamar yadda za ta ce ko kin ma ya sake ki kawo shawara in karba. Ya karbi shawarar ta kuma yanzu ya zauna ya kira mai aski suna gani kuma yadda ta faɗa kowa ya taso ya nemo mai aski ya dinga masa saboda neman shawara. To ba yadda za a yi mutum ya koyi gudanar da shugabancin mutane a masallaci yake ko a kasuwa ne ko shugaba ne irin wannan na mulki yana kokarin bibiyar tsarin yadda annabi ya gudanar da shugabanci bai zauna lafiya ba, ba zai taɓa yiwuwa ba saboda shugaba ne sai da Allah ya ga ya cancanta shugabanci mutane sannan ya turo shi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu Allah ya kiyaye in ba ka zama dan bambadanci ba an gani ke sa ba ma shiryawa da mutum wasu mutane ni ba zan faɗa maka bakan magana ba. Amma kan in gaskiya ta zo in na tashi gabanka za ka yi mamaki da yadda kake ganin kana da girma. Allah yasa nake cewa mutane su taya mu addu'a an gani kada Allah ya sa lalacewa ta same mu daga baya don kun san wani lokaci mutum yakan samu tagayyari. Ina faɗa wa wasu har yau har yanzu da nake magana akan wannan kujera tunda na fara karantawa ban taɓa jin cewa akwai wani mahaluki a doron duniya ba da yake da kurjinin da in na tashi gaban shi bazan faɗa ne gaskiya ba wallahi ban taba ji wala ka sun sani in wasu abubuwa suka taso a wasu guraren da yadda kake ganin mutum yana da girma ba za ya faɗa mai magana ba in na tashi ne zan iya faɗar abin da nake fahimtar cewa gaskiya ne ko ya dauka ko kai ya dauka wannan ba matsala ta bane ni dai na sauka nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora mu to dan haka wannan ya zo cikin tarikhul islami a mujalladi na 3 shafi na 21 wa ma ba'daha واظهر الادنى سيدنا عمر يبين ان العدل شيء حتى قال فيه رسول كسرى حسيل دان ساقو يزو daga kasar kisra lamma ra'ahu lokacin da yaga sayyidina umar na'iman yana bacci ta ka shajaratin karkashin bishiya wa huwa amirul mu'minin kuma lokacin fa shine shugaban musulmi na duk duniya da ya kalli yazo yana nema ina shugaban musulmi ka aka ci bai sai karkashin bishiya yana bacci yace yanzu wannan shine shugaban musulmi na duk duniya amma gashi a karkashin bishiya yana iya kwanta yayi bacci aka ce eh sai yace ya kalle sai na Umar sai yace hakamta kawo mutane hukunci fa adalta sai kai musu adalci fa aminta shi yasa ka samu amincin da fanimta kana izo karkashin bishiya ka kwanta kai bacci mu kuma yanzu sai ka ga da operation yaki da operation bala'i da operation tashin hankali da watece da watece amma sai a hankali an Huzaifata bin al-Yaman qala yake cewa baina nahnu julusun inda Umar muna zaune wajen wata rana wajen sayyidina Umar qala Umar sai Umar yace ayyukum yahfazu qawlan nabi fil fitnati waya a cikin ku ya kiyaye maganar da annabi ya faɗa akan fitina qala Huzaifata sai Huzaifa yace fitnatur rajul fitnal mutum inna shi Huzaifa shine ake ce masa ma abucin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda annabi ya ware ya fada masa wasu abubuwa wanda bai fada wa kowa ba sai da nahu sai fa an gani shi yasa bayan annabi ya rasu sayyidina Umar ya samu hujja yace ina hada ka da Allah dan Allah ina daga cikin munafiku Huzaifa ya shugo tare da cewa ba shakka yake yi ba akan maganar da annabi ya faɗa kamar yadda zamu karanta da shakka a dutse ya girgiza annabi ya daki dutsen da kafa yace masa tsaya ya kai dutse akan ka akwai annabi da siddiqi da shahidi guda biyu kuma bai shakka maganar da annabi ya faɗa amma dan ya ƙara samun tabbas kamar yadda annabi Ibrahim da yace rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake kashewa kara Allah ya audanto ne baka imani bane kaga ta kala bala amma walakin liyatma'inna yana da wannan imanin ne da amma dan ya kara samun ne natsuwa dan yin shi'a suna kawo shi ba akan wannan cewa in annabi ya faɗa kaza kaza ku dan me kuma sayyidina Umar ya faɗa so uku yayin shuru na hudu sai sayyidina Huzaifa yace masa baka shi kafin ya mutu ya kira dan shi Abdullahi yace idan na mutu ka tsaya da kyau ka duba ka gani ina daga cikin waɗanda Huzaifa zai masalla yace in ka ga Huzaifa bai mun salla ba akwai matsala saboda yadda sahabbai suke gudun munafanci a tafsirin mu na bana wanda suke bibiyar sunna TV ina ganin kaman jiya na shekaran jiya na faɗi cewa zan faɗi sifofin munafikai guda 40 to ina ganin na fara faɗan wasu daga ciki ba mamaki tafsirin yau za su ƙarasa ba a dina faɗi sifa ta munafikai ɗaya har wajen guda 40 sai ka je ka saurari tafsirin a cikin 40 din sai ka auna kanka sai ka ga nawa kake da shi cikin guda 40 din sai ka ga nawa kake da shi cikin sifan munafiki da sayyidina Umar ya rasu sayyidina Huzaifa ya zama yana daga cikin waɗanda suka yi masa sallah haka Abdullahi dan Umar ya ci gaba da bibiya dan ya tabbatar da wasiyyar mahaifin shi to shi ne sai yake cewa qala Huzaifa sai Huzaifa yake fitnatur rajul jarraba wanda mutum yake samu fi ahlihi wajen duki iyalansa wa malihi da dukiyarsa wa waladihi da ƴaƴansa wa jarihi da maƙotinsa to kaffiruha as-salatu salla na kankare ta was sadaqa da sadaqa wal amru bil ma'ruf da yin umarni da abu mai kyau wan nahi anil munkar da hani akan abin da yake munkari ne qala umar fi umar yace laysa an hadha as'aluka ba akan wannan nake tambayar ka ba walakin sai dai allati tamuju fitinar da za ta dinga bugawa kamaujil bahar kamar yadda igiyar ruwa ke bugawa qala Huzaifa sai Huzaifa yace laysa alayka minha ba'sun ya amiral mu'minin ai kai baka da alaka da wannan fitidar inna bainana inna bainaka wa bainaha babun mughlaqan tsakaninka da ita akwai kofa wacce aka kulle qala umar sai umar yace to wannan fitinar da kake cewa tsakanina da ita akwai kofar da aka kulle ayi kusuru babu an yufta ita wannan kofar kariya ta za a yi ko budewa za ta yi qala huzaifa sai huzaifa yace ita wannan kofar da ke tsakaninka da ita na fitina bal yukusuru kariya ta za a yi kofar qala umar sai umar yace idan la yughlaq ba abadan in ko kariya ta za a yi to ba ta kulluwa har abada kuntu sai nace ai huzaifa ajal eh haka ne gaskiya in dai kariya kofar za a yi ba bude ta za a yi ba kaga yanzu in budewa akai ai amayar arifi yana da sauki amma an kariya kofar akai to dawo da ita kuma kamar dam ne duk wanda ya san inda ake yin ruwa a tare da an ga ruwa ya yawa za ka ga to bude shi ake idan ko dam ruwa ya tuka ruwan da aka ki bude kofar ya balle ta da kanci so zaka ga sai dai aka ai wata amma wannan kofar da ya ta jaru to shine sai yake ta qalu sai suka ce li huzaifa ga huzaifa wanda suke zaune akana umar ya alamul baba shin umar ya san wannan kofar da kake magana qala sai yace na'am eh umar ya san kofar kama ya alamu anna duna gadin lailan kama yadda yake sani bayan gobe akwai wata gobe wadalika adna wadalika yace wannan ya faru saboda anni haddathtuhu hadithan na bashi labarin wani hadisi laysa bil aghalid wanda babu kuskure a ciki fahimna sai mana kurjini an nas'alahu man al babu mu tambaye Huzaifa to wai waye wannan kofar da kake magana ne fa amarna masruqan sai maka umarci masruq fa sa'alahu sai tambaye shi fa qala sai yace man al babu wai wannan kofar da kake magana shin kariya ta za a yi ko bude ta za a yi sai Huzaifa yace wannan kofar da kuke ganin da ba bude ta za a yi ba kariya ta za a yi qala sai yace umar ne wannan hadisi muttafaqun alayhi sahih al bukhari kitab al fitan باب الفتن التي تموج كموج البحر حديث ندبو بكوي دتسئن دشدا رقم صحيح مسلم كتاب الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان من بعد القلوب حول السند واتو أشافي ندلي دا أربعين دهدو واتو حديث ندلي دا أربعين دهدو أشافي ندلي بيو دا أشيرين دا عين دا ثلاثين دا غيام فهذا الباب ونن قوفا هو عمر نفسه شين سيدنا عمر وكسر الباب كري قفر كما هو قتله شنه كشن سير العمر لما قتله أبو لأت المجوسي قباه الله تبارك وتعالى لو كتند أبو لأت المجوسي الله يزئيني مسا البركة يدو يسا مسيرنا عمر يبرما مسا وقا واندقا مسقل تنع أقبع أمير المبحث الأول أمير المؤمن عمر بن الخطاب في سطور أتير بوتو نسبه نسب الساعة هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الأزرع بن رياح بن عبد الله بن قرب بن رضاه بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر مدوبة دام قدسي وغاشنا فهر ياكا ومعرفة الصحابة لأبي نعيم أمجلد إشاف من أدليد التفائن وفهر هو قريش فهر إن شين قريش تود سيدنا عمر da annabi akwai inda suka hadu ta kakanni Quraysh ne kamar yadda sayyidina Umar da sayyidina da annabi da sayyidina Abubakar akwai inda suka hadu da annabi ƴan uwa ne da sayyidina Usman da annabi akwai inda suka hadu ƴan uwa ne Quraysh ne sai yake cewa wato azwajuhu matansa Zainab binti Maz'un daya Mulaikatu binti Jarwal biyu Ummu Hakim binti Al-Harith uku Atikatu binti Zaid hudu Ummu Kursum binti Ali bin Abi Talib Ummu Kursum ya sayyidina Ali wanda naga tattaunawa da ake yi da malaman Shi'a yanzu cewa idan kun ce sayyidina Umar ba mutumin kirki bane ta yaya aka yi yar Ummu Kursum yar sayyidina wato yar da Nana Fatima ta haifa jikan Annabi Muhammad ta haifa da sayyidina Umar fa sunansa Zaid bin Al-Khattab Zaid bin Umar bin Khattab dai ne daga cikin ƴaƴan da yake da alaka da gidan Annabi Muhammad in ka mata mata shi an yaga matsalar za ta bashi wahala sai ce ƙarya ne ba ai ba amma kuma yana nan ya tabbata an yi ba yadda za a yi shine maka sai ɗayan biyu ko ku yadda cewa Umar mutumin kirki ne shi yasa sayyidina Ali ya dauki auren Ish ya bashi in ko kun ce ba mutumin kirki bane kamar yadda kuke ce masa kafiri munafiki zindigi ina hukuncin wanda ya dauki ashi ya bayar da ita ga mutumin da ya san ba na kirki bane ya bi umarnin Allah da Annabi wajen cewa idan mutum ya zo neman yakka ka duba kirkin sa na gartarsa ko ya saba ma Allah dan haka da suka ga ba za su iya bada amsa ba shine suke cewa ƙarya ne kwata kwata ko auren ma ba ai amma ya riga ya tabbata cikin littattafan su babu yadda za su yi da shi shi yasa kuwa ga yanzu suna gudun tattaunawa da mu kan irin waɗannan matsalolin sannan akwai Jamilatu bintu Asim sannan akwai Qaribatu bintu Abi Umayya yanzu an faɗi mata bakwai ko to kakka dauka cewa ko lokaci ɗaya ya aure su dan ba mamaki in ba a bayani ba wani sai tashi ya tafi da shi ba an ce gashi ma a'a idan ba wata sai a auruwa wata kamar yadda sayyidina albayyana na Fatima ta rasu ya auru wasu matan da dama lokacin da take da rai ne bai waya auruwata don matsalar da aka samu annabi ya faɗi cewa Fatima tsoka ce daga gare ni abin da ke cutar da ita zai cutar da ni suna ɗauko wannan hadisi suna dafta akan sayyidina Abubakar amma kuma asali fa akan wanda annabi ya yi magana fa akan sayyidina Ali ya ji yana neman auren Fatima ɗar gidan Abu Jahal wani zai kawo mana na Fatima labari a cikin ruwayoyinsu cewa ga alitan yana neman Fatima ɗar gidan Abu Jahal ta ɗauko al-Imam Hassan ta ɗauko al-Imam Hussein ta taho da su gina ta zo ta ce inna qaumaka yazumuna annaka la takdabu libnataka mutananka suna faɗa cewa duk abin da za a yi maka baka yin fushi saboda ina tace ga alinan ya rasa kir da zai nema sai Fatima ɗar gidan Abu Jahal shine annabi ya ce a hada masa mambari aka hada mambari ya hauye ba Allah ya yi masa alƙiyi masa kirari ya gode masa sai ya ce bayan haka mun ba Abul-As ibn Rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba Usman dan Affan aure ya mutunta mu mun mutunta shi to shine annabi ya ce babu yadda za a hada aure tsakanin ƴar annabin Allah da ƴar gidan makiyin Allah annabi da ya faɗi wannan maganan to shine a wannan munasabar sai yake cewa ya kamata ku sani Fatiman nan tsoka ce daga gare ni abinda zai cutar da ita yana cutar da wa da ni dan suna ɗauko matsalan gado sai su hada sai akin da sai na Abubakar ya hana ta gado ya cutar da ina tunda ko ya cutar da ita to ya cutar da annabi kuma ya cutar da wa ya cutar da Allah sai muka ce to a in haka ne ku fara tabbaka hadisin akan sayyidina Ali dan saboda shi annabi ya magana ko kuwa amma ba za su yi ba ba za su yi ba to da ka matsalar mirasin nan gadan nan za mu je can gaba insha Allah ɗaya daga cikin shigohi ne da za mu tattauna su yana da kyau duk wanda zai dinga tattaunawa da 'yan shi'a kafin ka tattauna da su dukkan shigohinsu ka sani duk matsalar da kuka ɗauka da mutum kafin ya kawo hujja ka faɗa masa na san dalilinka in ya janyo dalili ɗaya ne ka ce bari in ƙara maka cikin dalilin kuma akwai kaza da kaza da kaza da kaza to kafin ya je kan dalilin in ka faɗa mai ka san dalilin shikenan ka karye gwiwarsa wannan yana daga cikin usulubi naka idan wannan ta rasu ne sai ya auri wannan daga ba ko an rabu da wannan sai ya auri wannan har shine adadin matan ya kai bakwai amma ba wai sai na Umar ya auri mata bakwai lokaci ɗaya ba yana zaune da su ba haka abin yake ba auladuhu ya'ansa az-zukur maza akwai Zaidul Akbar akwai Zaidul Asgar akwai Asif akwai Abdullahi akwai Abdurrahman al-Akbar akwai Abdurrahman al-Awsat akwai Abdurrahman al-Asgar akwai Ubaydullah akwai Iyan wayannan maza idan muka lissafa daya biyu uku hudu biyar shida ko bakwai takwas tara ƴaƴansa maza nawa sai al-inasu Hafsa daya Ruqayya biyu Zainab uku sai Fatima hudu yana da ƴaƴa kusan 13 kaga maza ba ta tintini da suna tara ƴaƴa an gani ɗaya 13 yake da shi wanda Hafsa ita ce matar annabi Muhammad bayan mijinta ya rasu a yaƙin Uhud da aka yi ta gama zawarci ya zo ya samu sayyidina Abubakar ya samu sayyidina Usman ya ce ka san ƴata Hafsa mijinta an kashe shi a wajen yaƙi idan kana so ka zo ka nema zan ba ka sai ya shiru sai ya ce masa gaskiya shi dai kan bai shirya aure in kwanakin nan ba sai ya zo ya samu sayyidina Umar sayyidina Usman a Abubakar ya ce masa ƴata Hafsa ta gama idda idan kana so ka zo ka nema zan ba ka sai ya shiru bai ce masa komai ba yana daga cikin hanyoyi guda hudu da malamai suka ce ana iya tabbatar da aure a musulunci ya halatta namiji ya gama tsitsi yana santa wanda shi aka fi sani a al'ada ko ya kuma halatta mace ta ga namiji ita ma ta ce tana san shi ya halatta naje wani waje nayi karatu da na faɗi wannan nace ya halatta wata ta rike baki tace akaramaka Allahu a wannan wata ta tashi a gaban ta tace mallan rabu da su ƙarya suke munafikai ne ayan su suke cewa suna san bazan ko kuwa to wannan ita ce hanya ta nawa ta biyu ya halatta uba ko wanda ke matsayin uba ya ji ya nemo wa ɗansa miji ya ce wani eh ga ƴata ka zo idan kana so zan baka abinda ake so su iyaye a irin wannan mansabin ya zamanto duk wanda zaka je ka ce ya zo ga ƴarka ya nema ka bashi ya zamanto manufarka Allah ne ba wani abu da yake da shi na matsayi ko duniya ba an fahimta domin in dalilin da yasa ka je ka ce wani ya zo ya nemi ƴarka dan duniya ne to ko an zo an gina abu wallahi ba zai lafiya ba don ka'ida na ma kana lillahi yattasil wa ma kana li ghayrillahi yanqadi ana cewa kullu shay'in la lillahi duk abinda ba dan Allah aka gina shi ba to fa akhiruhu inna lillahi karshen sa daga karshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un farko awwaluhu khusumatu farko za a fara khusuma wasuhu nadamatu tsakiya aidana sanin me yasa aka wa akhiruhu firaqu kuma karshe ko ana so a rabu ko ba a so sai an rabu wannan shine to da yawan iyaye wasu yanzu in kaga wani ya tashi ya ji ya ce wani ka zo ga ƴata ka neme ta zaka ga cewa ba wai addinin sa da salahar sa ya gani ba wani abu ya hango na duniya shi yasa zai je ce a zo a neme shi shi yasa nake cewa a shekarun baya ni na san lokacin da ake ɗaukan ƴan mata a bayar da su sadaka zaka ga amma a lokacin mai wannan gidan da mai wannan gidan mai wannan gidan idan yana da yarinya in ya kalli dan mai wannan gidan wajen tarbiyyar sa da mutuncin sa da sanin ya kamata shi shi zai zo ya same shi ya ce wani eh dan ka ya zo ya nemi ƴata zan bashi kuma shi zai dauki sadakin ya biya to sai ya zamanto wanda zai karba Allah yake nufi wanda zai bayar Allah yake nufi a lokacin da ake ba da ƴan matan ta wannan hanyar in an yi auren ba a samun matsala ba na samun matsala to duk abinda mutane suke yi ya zamanto asasin sa Allah suke nufi da abu wallahi malam ko sun yi kuskure Allah bai tabar da su amma ya zamanto asasin abu ba Allah aka gina ma akwai matsala da haka yazo ya samu sai na Abubakar sai ya shiru bai ce masa yana so ba bai ce masa bai so ba to sai bayan kwana biyu sai annabi ya fito ya ce yana santa da annabi ya fito ya ce yana santa sai da na Umar ya nuna masa to wannan ita ce hanya ta uku ko ubaye ji ya ce ga ishi wani ya zo ga ɗata amma ƴan matan yanzu da ba su da mutunci wasu daga cikin su da yawa ba su da tarbiyya abinda ba a so kawai kai baba kai a matsayinka na uba ko wanda ke matsayin uba kar ya zamanto ba Allah ka duba ba wajen ka ce a zo a nemi ƴarka in dai ka duba addinin mutum ne da ɗabi'ar sa saboda in ƙyarka ta yi aure ta shiga rigima daga katse kai ne ka shiga rigima ba haka abin yake ma haka abin yake to sai ka duba mutumin kirkin da kake ganin yana da alaka da addini yana da ɗabi'a mai kyau ka ce wa na zo in ƴar kirki ce ba za ta ce babanta ya je yana ta tallata ba sai ka ce ta rasa masoyi ƴan matan nan da ba tarbiyya take da shi ba wasu daga cikinsu ba su da mutunci akwai wacce in ta ji kere-kere za ta zo taimako ban don mai babanta zai mata haka ya zai zo yana tallata sai ka ce ta rasa masoyi to wannan ita ce hanya ta uku hanya ta hudu da ta biyar ya halatta wani ya ga wata ta dace ya yi kokarin haɗa su ko wata ta ga wani ya dace ta yi kokarin haɗa su wayannan duka ya halatta da haka da ya zo ya same shi ya ce masa ga ishi in yana so sai ya shuru bai ce masa kwan ba sai bayan kwana biyu da annabi ya zo ya ce yana son ta ya aure ta sayyidina Umar da suka haɗu da sayyidina Abubakar ya masa magana ya nuna masa rashin jin daɗin da ya ce ga ishi ya shiru bai ce masa eh ba ko a'a sai ya ce to abin da ya saka gana maka shiru mun yi magana da annabi ne ni da shi ya faɗa min ya ce yana son ƴarka zai aure ta ya ce shirin da ka ga na yi shiru ne in annabi ya sauka daga matakin da yake ni kuma in zo in aure ta ya ce amma ban so ne ni mun yi magana da annabi kai kuma mun faɗa maka ga yadda muka yi da shi ni ina ganin in ya ka kamar na tona sirrin manzon Allah shi yasa al-Imam an-Nawawi da ragowar malamai suke kawo wannan adiyar a babun kiyaye sunni kaga in kai yanzu ai ka gana ne wanda zaka ce alhamdulillahi ai wallahi dama mun yi magana da ya rasulullahi shikenan ba ne meka bayani ba ko sai kai ta lattala bayani an fahimta to dan Allah da ta aure sai na Abu Bakar da ta aure annabi ai ba za mu halawa an gani shi yasa idan mun je can tattauna matsalar gado yana daga cikin abin da za mu faɗa Nana Fatima da ta zo neman gado wajen sai na Abu Bakar da ya ce mata annabi ya ce annaba ba a gadon su tace kai ka gaji mahaifinka ni ba zan gaji mahaifina ba sai na ce wannan kiyasin ne ma alfari inda Nana Fatima ta duba da ke ai matsayin babanta da matsayin baban Abu Bakar ai ba dai bane ko kuwa idan za alfahari da uba idan Nana Fatima ta miƙe Abu Bakar zai miƙe saboda duk duniya babu baban da ya kai baban Fatima amma in aka dawo in za alfahari da miji idan Nana Hafsa ta miƙe akwai matar da za ta ƙara miƙe a duniya duk duniya su kuma babu mijin da ya kai nasu wannan shine to shi yasa da aka samu matsala irin na mata da miji Malaika Jibrilu da annabi ya sake ta a daren da ya sake ta Malaika Jibrilu ya zo ya tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya aiko ni Allah ne ya aiko ni Malaika Jibrilu ya zo da kanshi Allah ne ya aiko ni ya ce na farko a faɗa maka sakin da aka yi wa Nana Hafsa bai yadda da sakin ba na biyu ya amurka an taruddaha Allah yana baka umarni ya ce ka dawo da ita ya ce saboda fa innaha sawwama Nana Hafsa tana azumin nafila da rana sawwama tana tashi ce kiyamul layli da dare kuma matarka ce a gidan aljanna dan ka sai an dawo da ita shi yasa da aka ga a suratul azab da ya gama maganar tsarin yadda annabi zai da matan shi yace turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha wa man intaghaita mimman azalta fala junaha alayk zalika adana an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa dhina bima atitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana allahu aliman halima sai yace la yahillu lakan nisa'u min ba'd wa la an tabaddala bihinna min azwajin wa law a'jabaka husnuhunna Allah yace wa annabi bai wa bayan wadannan matan ya canje wasu mata a duniya duk yadda ko yaga wata mace ta ba tana da kyau a duniya illa ma malakat yaminu wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba wannan shine to ana nuna cewa lokaci yayi da haka insha Allah mutane sai su hakuri sati mai zuwa sai mu shiga abin da ya shafi musulunta sayyidina Umar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mu wa'innan sahabbai yadda wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh